Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 2531 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a Jamhuriyar ta Niger. Ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma a bima a Facebook Live kai tsaye a yanzu haka. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Laraba 3 ga watan Mayun shekarar 2017 za mu tattauna ne game da ranar yancin ƴan jarida ta duniya.
Maryam barka da dawowa.
Yawwa.
Kin warke da mura.
Da sauki ka alhamdulillah.
Bayan kin wakilce mu taron da aka yi a wannan aiki namu na jarida, barka da dawowa.
Yawwa, ai zan ba ku labarin abinda na ji kuma amma kafin nan bari mu sai mun dai ji ra'ayoyin masu sauraro su ma sun tofa albarkacin bakin su kan muhimmancin yanci yan jarida.
To ga so mun tabi.
Ina taya daukacin ƴan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta ƴan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri.
Tabbas ranar ƴan jaridu ta duniya wannan karin ta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka.
Gaskiya idan aka duba ƴancin ƴan jarida a wannan lokaci za a iya cewa ƴancin su ragagge ne. Usman, masu sauraro fa suna bin mabashin karashin tattaunawar mu da Leo Keen, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, inda shi ma ya tsaya kan maganar rawar da ƴan jarida ke takawa al'umma a makon da ya gabata ko?
Wannan gaskiya ne.
Ɗan jarida ya faɗi gaskiya ne. Muna koya wa ɗan jarida shi yake aiwatarwa. Ya faɗi gaskiya al'umma ko al'umma ta tsaya har tare da abin da ke faruwa da ita. Amma ka san shi mai faɗin gaskiya kullum a cikin laifi yake ko? Tun ba Afirka ba.
Ta bakin ka kace a inda ba gaskiya.
Ya inda ba gaskiya. Shi mai faɗin gaskiya kullum yana damuwa a cikin yake. Saboda haka shi ɗan jarida ya rantse ne gina al'umma kawai da na faɗa kwanan baya.
Zamu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukan mu na yanar gizo.
To sai kuma tattaunawar da zamu yi in mun samu waya kamar yadda muke laluba da wani daga cikin ƴan jarida kuma wata jarida yake aiki wanda ake kiran shi Al-Amin Chiroma.
Yanzu ga amsoshin wasiƙunku akan yadda kuke kallon aikin jarida a wannan zamanin.
Sakon farko daga Alhaji Mele Yusuf Ali yace ina taya daukacin ƴan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta ƴan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri, Allah ya kara musu basira.
Sai Hafizu Balarabe Gusau yace tabbas ranar ƴan jaridu ta duniya wannan karin ta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka, ganin yadda wasu kasashen ake tauye haƙƙin ayyukan ƴan jaridu, babu walwala da kuma hana su sakin jiki akan ayyukan su na yau da kullum.
Sai Saddam Zayyani Ankara yace salam, gaskiya idan aka duba ƴancin ƴan jarida a wannan lokaci za a iya cewa ƴancin su ragagge ne, duba da yadda ake musguna musu, hukunta su, kuma illata su ta wani fanni, wanda a kasashen Turai kuwa ƴan jarida sarakuna ne. Allah ya kawo namu ƴan jaridun cikakken ƴancin su ya ƙara ɗaukaka, amin.
Sai Aliyu Hassan Jikas yace wasu daga cikin ƴan jaridu suna da ƴanci amma wasu kan har yanzu a ƙangin bauta suke, domin ba sa iya faɗa wa al'umma gaskiya in har gaskiyar ta shafi gwamnati, don haka da yawan su ƴan anshin shata ne.
Sai Abdullahi Yusuf yace wasu sun tsundama cikin siyasa, sakamakon haka suna fuskantar wulakanci da musgunawa a wajen ƴan siyasa, kaga ina ƴanci a nan.
Sai Hayya Mai Kaza Kajiji yace a gaskiya a ƙasa ta Najeriya har yanzu bata canza zani ba, idan muka kalli yadda abin yake a wasu ƙasashe.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe gaskiyar magana shine ƴan jarida mutane ne masu muhimmanci a cikin al'umma kasancewar yadda suke saida ransu dan ganin sun sanar da mutane abin da ke faruwa a duniya amma gaskiyar magana anan Afirka ba su da wani ƴanci gani yadda ake wulakanta su har ma tsare su ake yi sai dai muna musu fatan Allah ya kawo musu ci gaba nan gaba
sai Nura Jafar yace kullun baya ake ci musamman a kasashen Afirka ƴan jarida ba su da kariya sannan na tauye musu haƙƙinsu.
Sai Aminu Fatakai Ringin yace hakika ƴan jarida suna taka rawa domin samar wa duniya mafita amma suna fuskantar matsaloli a ƙasashe da dama. Fatan mu Allah ya kare ƴan jarida.
Sai Usman Muhammad yace a gaskiya da sauki saboda akwai wasu daga cikin ƴan jarida waɗanda da su gwamnatoci da masu ruwa da tsaki suke haɗuwa su murƙushe ƴancin sauran ƴan jaridar.
Sai Nuruddin Ashirmani yace yau take ranar ƴan jarida ta duniya. Sai dai har yanzu ƴan jarida suna fuskantar kalubale da dama a ayyukansu da fatan mahukunta za su ci gaba da ba su ƴanci domin gudanar da ayyukansu.
Sai Baffa Haruna Bajoga yace yau da gobe mu dai kokarin da ƴan jaridu ke yi dare da rana wajen kutsawa lungu da sako na birane da karkara ba dan neman biyan bukatun kansu ba sai domin haskatawa al'umma ne yasa a kullum muke tare da su dan haka jama'a mu dinga saka su a addu'o'in mu na yau da kullum.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace hakika ƴan jaridu sun zame mana idanu a duniya sai dai a wannan zamani suna fuskantar barazana da su da iyalansu ta bangaren gwamnati basu tsira ba haka zalika ta bangaren kungiyoyin ƴan ta'adda ma basu tsira ba. Fatan mu dai Allah ya kare mana ku a ko ina ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Badamasi dan mummuge mai shayi Niger yace salam yau da gobe tabbas ƴan jarida suna cikin wani yanayi da shugabanni suke gallaza musu alhali su suka bada gagarumar gudunmuwa a lokacin da suke ta kokarin hawa madafin iko.
Sai Abdullahi Musa Digil yace gaskiya a wannan zamani ƴan jarida na shan wahala a kwanaki wata kota a kasar Kamaru ta daure wani ɗan jarida akan ƙarya wai ana tuhumar sa da laifin shi ɗan Boko Haram ne.
Sai Ibrahim Ma'azuma da Bakenawa yace yau da gobe wallahi tallahi ni dai a wajena babu wani ƴanci ɗan jarida yake da shi musamman ƙasa irin Najeriya inda komai yanzu ya koma siyasa da zarar ɗan jarida ya buga rahoton gaskiya sai kaji ana alakanta shi da wata jam'iyya da fatan Allah ya kawo mana lokacin da ƴan jaridu za su samu nasu ƴancin.
Sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter @shehu_fulani yace a wannan zamani ai babu ƴancin jaridu musamman ma a Afirka cikin wannan watan ne aka dauke wani ɗan jarida a nan Kamaru to ina ƴanci a nan.
Sai Atiguda Ali yace gaskiya ƴan jarida na fuskantar matsaloli masu yawan gaske musamman a nan gida Afirka ganin yadda ba a sake musu mara su faɗi gaskiya.
Sai Adbaban Sadiq 16 yace hakika ƴan jarida suna fuskantar kalubale a wasu kasashe sai dai muna taya su murnar zagayowar ƴan jarida ta duniya duk da cewa ba su da ƴanci.
Sai daga ƙarshe Ibro Lajada yace ɗan jarida in ba na gwamnati ba ai ba shi da wata kariya a yau sai dai Allah ya kare shi amin.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
Sannun kuma da kokari. To yanzu kan sai mu lallaba mu shiga mu sami ga Maryam Gamu ga kuma masu
sauraro.
Maryam kin je kin wakilce mu a taron da aka yi kafin kuma kin dawo shigari muna tsammanin ganin ki sai mara ta zo.
Ka bari kawai.
Tunda kin samu yau.
Alhamdulillah.
Kin yake dan bazar irin
shi koye wannan duk sai rikitar da mutum
yau
zafi mu ba sai.
To Maryam wai wanda taro kika je ne a takaice?
Wani taro ne da ya tattauna akan muhimmancin samar da ƴancin ƴan jarida yadda za su gudanar da ayyukansu ta haka ne mutane za su san wannan me duniya ke ciki saboda samar da shi wanda suka yi magana a taron shi shugaban DDG
wato hukumar da ke kula da kafafen labarai ta
John Lansing
har da nan murya Amurka ne da wurin
da ma'aikaciyar CNN wata Alice Abbott da kuma wani shi ma duka su daga NPR
wani da rediyon nan na al'umma na NPR
sai suka yi magana sosai kan samar da ƴancin yaɗa labarai a tsarin demokradiyya sanar da mutane abin don saboda sanar da mutane kan abin da ya kai komo shine zai iya ba su damar yin abin da ya dace
ba sai yaki yazo katanga kamar ka buga da gudu
ta haka ne kuma za a iya aiki ka faɗa domin ci gaba al'umma gaba ɗaya amma sai dai kuma
abin ya rikice, duniya ta rikice gaba daya.
An
ce an mayar da labarai kamar makami.
Wato kowa in ya rike makamin shikenan yana rike da duniya kenan.
Tun balle kamar yace kamar yanzu inda ake musanta gaskiya wanda kuma shi John Lance yace wanda idan har babu gaskiyar da mutane suka amince da shi
a labarin,
to ta yaya za a yi facts kenan?
Ya za a yi
ta yaya za a yi zauna a yi muhawara da juna a gane me ake cikin
da. Sai ki musamman yanda zaki ga cewa yanar gizo din nan sai ki ga wannan yofci wannan yace wannan sai a kasa tantance wannan ne labarin
gaskiya
shi ne babban kalubalen
kai yace dama musamman da zuwan kafofin sada zumunta inda yanzu jama'a yanzu kowa ya fi samu kuma labaran su daga gurin to yanda kuma matsalar ya da labarin ƙarya
shine babban matsala dama
sai kuma sai karuwa ke tai kuma kamar rutar daji ko
wanda shine babban aikin alami mu tantanto na gaskiya mutane su gane
sai kuma haka ne kam sai kuma wasu da yadda wasu ke amfani da dabaru ta wajen sauya alƙiblar muhawara a yanar gizo ta amfani da masu yada bayanan ƙarya da sunan jabbu dan yada propaganda
irin shafuka sunaye kamar 100 mutum daya bude sunaye kamar 100 amma sai a yada labari dai sai a watsa duka kan wannan
suna yin kutse ne a ta haka ɗin kamar yadda aka yi maganan zaben da aka yi
na nan
to labarin ƙarya waɗanda ba su da tushe sun zamo hanyar da ke ɓata ingancin labarai mutane kuma ba sa tantance labarai don gane gaskiya ba su bi don su tabbatar da sahihancin labarai wanda shi ma ya taimaka wajen ɓata komai
wato kenan sahihancin aikin da yana da
tsayi yana da to kuma wannan kuma ka gani aikin mana jarida yana dan kofar da darajar aiki suka ce wani lokacin ma sai a ce mai mu ne ma makaryata ba su yarda da abubuwan da muke yi
ba ko wasu sun ce haka a cikin
haka ne to ya mu kuma ƴan jarida ya zamu yaki wannan to shine ya ga yace shi John Lansin yace ya zama dole mu ƙara zage damtse wajen aiki don kare mutuncin mu
na aiki
yace abinda ba mu yi shine ba ma yada propaganda
yawan shine a faɗi gaskiya ko akan kai dan kuma maganar da kike kenan ta cewa kai cikin kanka da kanka kamar yanzu misali zaki ga wasu sai su ce murya Amurka ku kyauta sai misali wasu ce murya Amurka ba ku kyauta ba sai misali ta haka ne zaka gane cewa gaskiya ko akan ka ne ka faɗi ta kawai
dan wannan ya da propaganda nan zai sa mu rasa wannan mutuncin mu da martabar mu da muka gina cikin shekaru 75 din
wanda kuma kin ga ba za a yi aiki kawai mu rushe shi lokaci daya ba
menene burin mu ma na bi wannan
burin kenan ya zama cewa muna da
muna sanar da mutane
gaskiya da kuma haɗo kansu da duk wani abu da zai cutar da su ya zama sun matso kusa da
shi da kuma ƙarfafa tsarin demokradiya
kuma da kai da yawa ma da suka yabe mu kan wannan
to shi kenan yanzu bari mu je cikin minti 2 ko 3 mu ji ta bakin wani shahararren ɗan jarida kuma editan wata jarida yanzu haka a Najeriya dawa muke magana kuma daga ina
to jama'a assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Al-Amin Chiroma
barka da zuwa
to barka da Al-Amin Chiroma daga yau jarida
ka zuwa
ni ne direction session Hausa a kamfanin buga jaridu na leadership da ke Abuja Najeriya.
To malalamin turo ma a cikin minti 2 ko 3 zaka iya yi mana tsokaci shin wani irin aiki ne ka ga nan misali yanzu magana da Maryam ce mun yi magana akan aiki yanda yake fuskanta
ne kalubale
kalubale shin a Najeriya me babban kalubalen ku musamman za a ga cewa wasu ƴan jaridar na gaske za su yi aikin gaske wasu su yi na ƙarya mutanen gari su yi nasu aikin jaridar na ƙarfi da yaji yaya me zaka iya dunkule mana yanzu daga bangaren gida
to a takaice dai abinda nake fahimta wato shi aikin jarida aiki ne da ya kunshi kowane sashe na rayuwa to idan aka dunkule harkar baki ɗayanta ta fuskar Najeriya zamu iya kasa abin kashi biyu yaya al'umma ke kallon ɗan jarida sannan kuma a wannan rayuwa da ake a yanzu da komai ya zama a yanar gizo wato harkar sadarwar zamani wacce ta kunshi kamar social media da internet a turance to waɗannan abubuwa guda biyu na farkon shi ne al'umma tana da yadda take kallon ɗan jarida a yau to kuma hakan ya samu asali ne da yadda wasu ɗan jaridan suke gudanar da ayyuka to ana kallon ɗan jarida a yau sakamakon wasu irin matsaloli da suke fuskanta a matsayin mutumin da yake yin aikin ne kawai don ya samu abin da zai sa a bakin sa lafiya wannan na biyu kuma da yake ita harkar social media wato harkar sadarwar zamani babu abai ta kare ka'idar aikin jarida da aka san dan jarida da su misali yanzu akwai wasu muradu guda biyar da aka san dan jarida na gaskiya ya kamata ya kwanta da su
ba musu ko an maka tsaya mun tiri ba da kai
to na farko misali akwai fadan gaskiya da kuma fadan abu daidai yadda yake na biyu samun yancin kai a lokacin isar da sako sannan a yayin bayyana sakon ko mutum ya zama yana da shimfidaddiyar zuciya ba shi da wata
manakisa
manufoyayyar manufa a lokacin da yake wannan sannan na hudu dole ne mutum ya sa al'umma a zuciyarsa a lokacin da yake aikin sai na karshe mutum ya tabbatar cewa fa aiki yake yi a ranar gobe kiyama zai tsaya gaban Allah a tambaye shi akan abin da yake wato accountability ya zama shi is accountable waɗannan abubuwa guda biyar idan aka yi naroye in aka kalle su aka zube su a faifai su ne kusan muradin aikin dan jarida wanda idan ya rasa ɗaya daga ciki to aikin sa bai cika ba
ya samu matsala
ya samu matsala
to yanzu a dunkule al'amin saboda lokaci a dunkule me kake kallon makomar aikin jarida
to makomar aikin jarida dai a gaskiyar magana akwai kalubale da dama saboda dan jarida a yau in ya tashi yace zai yi aikin sa daidai yadda ya kamata to zai ta gamuwa da fushin wasu waɗanda ba sa son irin wannan
hadda ma masu fushi da fushin wani
yawa akwai wannan barazana barazana ta biyu wadda ita ce ma muhimmi ita ce kuma take kokarin kai aikin jarida kasa shine wannan harkar sadarwar zamani an waye gari kowa dan jarida da zarar an wani Maryam Tamari Kabara
ta kai kan gari
sai a sa breaking news
sai azura wajen da majama ka bin
Hajji Maryam Tamari mun Kabara
haka
kaga wannan ba tantance ba ba a kuma san ta ina ya kamata a dora
wato dai a takaice tantancewa shine matsalar da kake gani matsalar da za a fuskanta sai mun gode sosai al'amin isa bude lokaci
har ila yau dai ga karshen hirar shugaban sashen Hausa murya Amurka Leo Kean game da hatsarin dan jarida kan fada a lokacin farkar da jama'a
Chief Leo yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari makai me zaka ce akan wannan
shi aikin dama ya kunza hatsari ne dama ka gane ko duk wani aiki na jarida to dan jarida dama shi yana cikin damuwa ne kullum yana cikin tsaka mai wuya ne shi mai fadin gaskiya ne to in ka duba shi wanda yake ce mana watakila muna da alaka da yan Boko Haram bai san aikin jarida ba kenan kaga na daya shekau a sau uku ya yi magana akan murya Amerika ya ce mu bar aiki kuma za a halaka mu ko za su gamu da mu to kaga na daya kenan to ya za mu yi mu ce muna aiki da Boko Haram na biyu babu abin da ya haɗa VOA da ta'addanci dole ne ma ce mu yaki ta'addanci na uku muna da ƙwararrun ma'aikata jarumai kuma 'yan jarida da suka horo a tafiyar da aikin jarida ina son su sani ne cewa mu fa gwamnatin Amerika tana bayan mu ne fata musguna mana kuma muna da isasshen na'urorin zamani da kadara gudanar da wannan aiki da muke yi kowane lungu na duniya ba wai kawai a Najeriya ba saboda goyon bayan gwamnatin Amerika shi sa muke aikin nan a 2014 ne aka fara bankaɗo wannan bidiyo din daga Sambisa saboda haka daga nan muka same su amma kuma mai fara tunanin cewa mu muna wani aiki wa Boko Haram
ga masu cewa kenan muna da
komai san wani yawa
akwai wasu jarida ma da suka buga wata makala cewa ai mu ma kanmu mun san wani abu da 'yan Boko Haram din nan
to su ba ne an sa mana ina su suka ga cewa mun samu da mun tura dan bidiyo ne a daukan Boko Haram shekara guda da yaren kuma Kanuri muka samu ba da wasu ba da turanci ba aka zo aka zo aka fi wani abin fila saboda aka ba mu da alaka da su kuma ba wani da hada dan jarida musamman na VOA da dan Boko Haram
to yau rana ce ta yancin 'yan jarida ya kake kallon aikin jarida gaba daya a duniya ne
rana ne da majalisar ɗinkin duniya ta kirkiro ko saboda jinjinawa 'yan jarida duk duniya saboda aiki da suke yin ceto al'umma wato abin da ke ciki shine dan jarida mai fadin gaskiya ne abin da koyawa dan jarida shike aiwatarwa fadin gaskiya al'umma kuma al'umma ta tayi hatara da abin da ke faruwa da ita to amma kasan shi mai fadin gaskiya kuma a cikin laifi yake ko
tun
ba Afrika ba
ta bakin ka kace inda ba gaskiya
ya inda ba gaskiya shi mai fadin gaskiya kuma da mai ciki yake yawa saboda haka shi dan jarida ya rantsa ne gina al'umma kawai da na faɗa ko nan baya to a cikin aikin da yake akwai hatsari da yawa kaga kamar misali yan ta'ada ba sa barin yan jarida ko a cikin duniya abin da suke wa al'umma ba mai kyau bane ba su a ji muryar su da yake nan na biyu shi dan jarida mai daukan hatsari ne shi ma an ana wani abu inda ana tsoron zuwa shi ne yake dosa
ana gudu shi yana shiga
saboda zai fallasa abin da ke faruwa wanda suke wani abin ba su zai faɗi gaskiya kan abin da yake faɗi din
eh
duk kaga damuwar kenan
ya shiga matsala
yawa to amma kuma yau ka san da aikin jarida ma na canzawa da kanshi kwanan ba radio kuma ake ko
kwarai
kuma fara ma da majalisu kana ake rubuta da hannu
a fili da hannu da
amma na jikin bango
kwarai a zo a karanta a
karanta a wuce yawa to aka dawo magana
aka da aka siya da kudin ka
ya da sai da kudin aka da radio aka to zuwa nan dai ga sunan amma yanzu abin da ya ba kowa mamaki shine kowa yana sai zama dan jarida a internet zaka ga social media zaka kowa yana
ya manna
ne ya makale
ya dan hoton abin da ya gani
yawa duk suke sai fara aiki rubuta kurin cewa shi dan jarida ne wannan ba shine damuwan ba damuwan shine yawanci yan jarida ana kulle su ba tare da musu ne wani shari'a mai kyau ba yani kuma yaran nan da yake Kamaru
Kamaru din ne yawanci akwai wanda aka daure a Kamaru
Kamaru shekaru 10
bayan yayi shekara 3 yana jiran shari'a
eh yana jiran shari'a to banda wannan kan kade kamar su ISIS yan Boko Haram
duk yayyanka da yawa
mun ma an ce mu daina aiki ai
an ce ahir
an ce mu daina aiki ba za a ji mana wannan ba zai faru ba muddin akwai jama'a mu za mu faɗi gaskiya
kuma kamar yanda ku tsafin yan jaridan kuke faɗa in an kashe guda ɗaya ɗan jarida ɗari za su faɗa ai saboda haka an dai ci nasara to yanzu misali gama ɗaya ina son mu kalli masu sauraron mu gaba ɗaya ina ga kamar cewa kamar yanda ki muke dan hira da kai kake maganan cewa mutun ya bata kudin sa ya ce waya ya ce layi ya sa kudi kar mu yadda ayi sakaci da maganan masu kiran waya da maganan masu aiko da ra'ayoyin su suna da matukar muhimmanci a wurin mu shin wannan abun sai gashi wani sako ya shigo sai nace to zan karanta maka shi kaji
karanta shi
yawa Hassan Muhammad Binanci yace to yau da gobe ai abun dai ba a cewa komai sai dai kawai Allah ya kawo mana dauki duba da irin yadda kananan yara suka zamo marayun karfi da yaji yana magana akan ta'allanci yace ya Allah ya tsare mu kada bakin wuta ya mutu ga hannunmu yawa yace da fatan Allah ya saka muku da alherin sa kuma kun zamo babbar guga mai cika tulu goma
to malam bidaci ina ce nina masa tukuna go
eh gaskiya ne
nagode da wannan take da ya bamu
eh shine ai babbar guga dan nage kana ganin shi abin da kace ya bawo
ya bawo yau da gobe ya suna take kenan to nagode kwarai da gaskiya abin da zan ga masu sauraron mu shine mun gode kwarai da gaskiya da kuke mana kuke bamu goyon baya kullun da kuma sayan
waya
da kuma kusai credit ku je ku samu data a ji ana sauraron shirye-shirye sashen Hausa wannan yana da kyau a ci gaba da yin haka kuma na gode kwarai da gaske musamman ma waɗanda suke kokarin kiran mu akwai wanda suke tambaya na ya mutane biyu ko uku suna samun mu kullum su ba sa rinci to akwai zan fallasa su yau
yawa to fallasa su yadda suke ko su ma sa
gari bar ɗauki misali kamar shi mutumin nasarawa nan
eh akwai irin su garu
to ban san ko yana yi ba amma wannan ne na gan shi da kiri-kiri a jika na wani ba juna ba na zafin ba wato waya suke waya wajen guda biyar suke raba abokanan su sun tsaya tare suna waya in duk wanda samu sai miƙa mishi magana to kai ko
wato sai guda biyar din sai a daddana lambobin duka murya
Amurka duk murya Amurka
wacce ta fara dagawa
sai miƙa mishi zai magana
eh
kaga na balla zafi kenan wato aikin jaridan kenan
to kaga shi daukarwa ne wannan yasa
zai kwarai mana to duka waye guda biyar din nashi ne ma
kuma ya sa musu kuɗi
kuma
kuma dan kawai ya faɗi kalma ɗaya biyu
kwarai kuwa kullun kuma suna samu
haka kuma suna maganganu masu muhimmanci
masu kyau masu muhimmanci gaskiya saboda haka mun jindina musu kwarai da gaske mun gode kuma da yadda suke sauraron mu a Amerika
mun gode sosai a Leo amma kana da wani abin da kake son ka ƙara faɗa wanda ban tambaye ka ba
eh wato kabara na gode kwarai da gaske da kai wannan tambaya domin ba ƴan jarida ne kun suke taimakawa al'umma ba a magaran ta'addanci da ke faruwa a Nigeria da Niger da Chad da Cameroon ko wato ina ji ya kamata mu dindina mawaka kuma suna taimakawa ba karamin taimako suke bada ba misali ka duba kaman Andy Bature
Dan Bauchin nan
ka dauki waka da yema ne yake cewa a zauna
lafiya musamman lokacin da ake tarki tsakanin mutane a plateau ga gari da ci gaba amma kici ya zo ya dama
wakan ma akwai ya bi kowane
jiha ya buga kowa ya bata baitin
ta ya bata baitin ta kuma Najeriya ma gaba da ya bata baita
sosai
ka duba
ya ce kuma zaman lafiyan shine ci gaban ƴan
Najeriya saboda haka a taimaka a dindina musu ma a basu taimako yadda ya kamata
to kenan za mu iya cewa chief wakan da ya fi so kenan
eh ina son wakan gaskiya taba ma ni
za su wakilce ka kana ce na sa chief waka
to na gode kwarai da gaske kamar da ya ji ma ke na gode kwarai da gaske na gode ma gode
aikin aikin jarida ya fi kowanne hatsari
Ibrahim Musa ta da sai na gano shi ya fi kowanne aiki taimakawa jama'a Masud Ibrahim kuma ya ce malaman makaranta ladan su na wurin ne duka haka ma ƴan jarida ladan ku yana wurin Allah
to mun gode har da ake ta gana ta Allah ba su ikon gane labaran ƙarya daban da labaran gaskiya su gane cewa su waye suke yi dan su kare su gane cewa su waye suke yi dan su hada su
wannan na shekara aka ce critical minds for critical times
wato zakata na kaɗin da na'in da za su haɗu domin su faɗa da zakata. To, saboda haka kin ga sai a ci gaba da bin abinci
na. Da kawo Maryam ta fassara.
Allah, ai
ma mutane su ƙara masa ƙaimi wajen tabbatar da sahihancin
labari.
Shine
zakata ta haɗu, kaɗin da na'in ɗin kenan.
Haka ɗin ba? Ka karkatar da su wani hanya daban.
A canza musu akala. Gaskiya ne to ai sannan kuma akwai wani magana ɗaya da shi da chief ya gama sai ya bada damar maganar da kika yi dinnan kin san ya ce aikin da muke kenan kuma shi zamu ci gaba da yi ba ji ba gani ba dare ba rana sai ya fiddo da magana cewa mission ko kuma mu ce muradi na BBG wato Broadcasting Board of Governors wato hukumar wannan gida kenan gaba daya suna maganar cewa menene su tabbatar cewa sun ba da labarai ko sun samu labaran su tabbatar sun yi engaging wato sun tafi mutanen gari kenan a ciki waɗanda da su abin
ya fafa kai su
labarin
ba muna kasa mu ke mun daɗi
shine interactivity din nan da ake magana nan
abinda muka sa musu me kuke gani ya kuke kallon abin da ke mun daɗi a gidan nan idan an kawo labari sai ka ji an ce sai an ji ɗayan bangaren kuma ma maganan data da yi ka san ko a shafin mu na Facebook
akwai labarai
da kaga da muke sa labaran mu
ko muna gutsul din
eh muna dan gutsurowa din ba wanda idan ka duba sauran shafukan mutane masu ba haka take ba dan ka mun sai da data ke tsada
da kudi na wahala
ba sai sun latsa sun je can gurin ba ya dan cinye musu
da data in zai ci data 10 ya ji labaran kila in ya dan matsa data sa 2 uku sai ya karanta kuma a takaice ya can abin da duniya take ciki to da fatan za su ci gaba domin kan dole ne kamar yanda chief Leo ya faɗa dole mu ci gaba da bada jinjina ga su wa'annan mutane masu sauraron mu da masu bin mu a internet da masu saurare a radio zaki ga mutum a daji yana kiwo ko yana noma amma yana nan yana sauraron radio sai ga mu abin da baka sani ba
haka ne
yawa to saboda haka kokarin shine mutane su kuma su ji tsoron Allah su tantance masu saka abubuwa a yanar gizo su ji tsoron Allah domin kuwa abin da kai haka zaka girbe shi
domin ku ko
da hauka ba da su WhatsApp su duk wayannan social media din in ka jefa jifan wata ran zai fada wa kanka eh da fatan za a yi
ba wannan addu'a kuma mun gode
haka yake to amma kafin sannan akwai barin dan karanta naga wani Kamal Kabir ce gaskiya mafi yawan gidan radio na FM a Kano ba sa biyan ƴan jarida isasshen to wannan ai kaga ba za mu gane ba sai mun tabbatar wani irin isasshen albashi ai ina ga ba wai Kano bane ko wai gaba ɗaya aikin jarida a kasashen mu na arewa ai dole sai an bincika akwai irin wannan matsaloli nan da can wanda kila wannan wani shiri ne na musamman da ya kamata kila in zamu yi akai to mun gode kwarai da waɗannan sakonni da kuke aiko mana
kuma kodai yau muna son ji ta gare su
haka yake yanzu kan amadadin
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sodangi
Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin sai injiniya mu ne da haɗawa mu wato Bas Cavalry sai wanda ya sada mu da ku akan Facebook Live Ibrahim Jermai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe murya